Sashen Hausa na murya Amurka aka kamo kan mitoci 25.21 da mita 16, sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauraron abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanin labarai na
Ministan Harkokin Wajen Ƙasar Tanzania Augustin Mahiga ya ce an bude wani sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da na Rwanda. Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana ƙasar Afghanistan a wata ziyara bazata. Kasar Bama ta saki rusunonin siyasa har su sama da dari a ƙarƙashin shirin Ahuwa, wanda shine mataki na farko wanda an son su ci ta dage ta ga ya samu nasara.
To a gaida Ladan,
ƙasa ce ta demokrasi, bai kamata a ce a zuwa kashe shugaban ƙasa ba. Haka nan kuma wanda suka kashe shi an san da suna nan
shekara 17 da yin wannan abun ba a yi shari'a ba, to a yaushe za a yi shari'a?
Wasa jamhuriyar Niger kenan ke magana game da kisan gillar da aka yi wa marigayi shugaba Ibrahim Ba'ar mai nasara yau shekaru 17 daidai da suka shige, da kuma yadda aka kwana kan batun binciken kisan nasa. Wani masani a Najeriya zai mana fashin bakin umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya ba ministocinsa lokacin wani taron gaggawa a jiya Juma'a kan su je su nazarci kundin kasafin kuɗin da majalisa ta zartas domin su tabbatar musu cewa babu wani abin da aka cusa a ciki. A ƙasar Kamaru an kama wasu shugabannin adawa su goma da suka yi wata zanga-zanga a jiya Juma'a. Muna kuma tafa da filin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Ministan Harkokin Wajen Ƙasar Tanzania Augustin Mahiga ya ce an bude wani sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da na Rwanda bayan shugaban Tanzania John Magufuli ya ziyarci bikin tuna kisan kare dangi da aka yi wa ƙasar a shekarar 1994. Haka shi ma shugaba Paul Kagame na Rwanda yana samun farko na shugabannin Afirka da suka taya shugaba Magufuli murnar lashe zaben da hukumar zaben ƙasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya nasara. Ko baya ga haka kuma ya halarci bikin rantsar da shi Magufulin. Minista Mahiga ya ce an samu wata 'yar tsama ce tsakanin ƙasashen biyu lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin tsohon shugaban ƙasar ta Tanzania Jakaya Kikwete lokacin da ya shawarci Paul Kagame da ya tattauna da 'yan tawayen ƙasar na Democratic Forces for Liberation of Rwanda, wato FDLR a takaice, wadda take da sansani a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin kawo ƙarshen tada baƙayen bayan da take yi. Mahiga ya ce wannan ziyara ta Magufuli ƙasar Rwanda wani babban mataki ne domin cimma kyakkyawan dangantaka tsakanin makwabtan biyu. Ya ƙara da cewa wannan hulɗan muddin ta ƙullu sosai zai kawo ƙarshen matsalar da mutanen ƙasashen biyu ke fuskanta wajen ziyarar junansu, musamman ta hanyar cinikayya da rayuwar yau da kullum. Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana ƙasar Afghanistan a wata ziyarar bazata wadda take nuna alamar cewa Amurka na goyon bayan ƙasar na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Kerry ya isa ƙasar ta Afghanistan ne kwana ɗaya bayan ya bar Bagadaza, shi ma a ziyarar da ba a bayyana wa jama'a zai kai ta ba, inda ya gana da shugabannin gwamnatin ƙasar cewa Amurka na goyon bayansu. Rabon Kerry da ya ziyarci ƙasar ta Afghanistan dai tun a cikin shekarar 2014. Wakilin Amurka na musamman Afghanistan da Pakistan Richard Osloon ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da marawa gwamnatin haɗin kan ƙasa a Kabul baya, wadda take cikin watanni 18 daga cikin shekaru 5 da za ta kwashe akan karagar mulki. Amurka ce dai ta taimaka aka samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar ta Afghanistan, inda aka cimma tare da cimma yarjejeniyar raba iko tsakanin shugaba Ashraf Ghani a matsayin shugaba da kuma Abdullah Abdullah a matsayin babban jami'in gwamnati bayan zaɓen da aka yi ta cece kuce a kansa. Gwamnatin haɗin kan ƙasa abu ne mai wahalar samarwa, sai dai alamu sun tabbatar cewa mutanen ƙasar Afghanistan sun gamsu da gwamnatinsu a halin yanzu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kasar Bama ta saki hursunonin siyasa har su sama da ɗari a ƙarƙashin shirin Ahuwa, wanda shi ne mataki na farko wanda an son su shi ta dage ta ga ya samu nasara, wadda ita ma tsohuwar 'yar hursunan siyasa ce kuma mai ɗimbin tasiri yanzu a wannan gwamnatin farar hula ta ƙasar. wata jarida Global News Light of Myanmar ta buga cewa hursunoni su 113 ne aka saki a duk fadin kasar, abinda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na kasar ta ce akwai hursunonin siyasa da yawan su kai kusan 500 tsare a halin yanzu. Yan uwa da iyalan waɗanda ake tsare da su sun yi cincirin do a bakin harabar gidajen yarin kasar bayan da a ranar Alhamis an san su ci ta bayyana cewa za a saki hursunonin na siyasa a daidai ranar da ake bikin sabuwar shekarar mabiya addinin Buddha. Magoya bayan waɗannan yunkuri sun yi dafifi a gaban ofishin gidajen yari dauke da furannin kallo, suna yi wa waɗanda aka sake marhabin lale. Sai dai kuma yayin da ake wannan bikin, sai kuma a waje ɗaya kotu a tsakiyar birnin Mandele ta yanke hukunci ga wasu ‘yan fafutukan kare haƙƙin bil’adama bayan an same su da laifin hulɗa da sojojin nan na Kacin tare da marawa ‘yan ƙungiyar ta da ƙayar baya na arewacin Myanmar. Ministan cikin gida na Djibouti ya bayyana cewa shugaba Ismail Omar Guelleh shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Juma'a da wurin kashi 87 na kuri'un. Ministan na cikin gida Hassan Umar Mohamed ya shaidawa sashen Somalianci na muryar Amurka cewa bayan an kammala ɗaukacin kuri'un, shugaban ya lashe zaben tun a zagayen farko, wanda wannan shi ne zai ƙara masa wa'adin wasu shekaru 5 wanda shi ne zagaye na 4 a mulkinsa tun a shekarar 1999. Shi kuwa abokin karawarsa Umar Elmi Kairi na jam'iyyar Union for National Salvation ya samu kashi 7 ne kacal na ɗaukacin kuri'un da aka kada. Sai dai kafin zaben, wasu jam'iyyun adawa sun ƙaurace wa zaben biyo bayan ganin shugaba Guelleh ya koma kan shawararsa na cewa zai sake tsayawa takara, wanda kuma kullun shi ne kan gaba. Masu goba ‘yan adawa suka ce wannan sakamakon na bogi ne domin an hana da yawan masu jefa kuri'a kuma aka kore su daga wajen jefa kuri'a. Kana shugabannin adawa sun koka akan yadda ‘yan sanda ke tursasa musu makonni kafin a gudanar da zaben. Kana kofin yin labarai ba su ɗauki labaransu ba yadda ya dace. Sojojin Al-Qaeda a kudancin Yemen sun kaiwa wasu sojoji har su 15 so kuma kashe su take nan bayan tsayar da su cikin jerin gwanon motocin da suke ciki akan hanyar yankin gundumar Abiyan. Wasu kofin yin labarai na cikin gida sun bayyana cewa Al-Qaeda sun tsayar da sojojin ne waɗanda ke cikin motar farar hula a cikin garin Ahwar, kuma suka umarce su da sauko daga cikin motocin inda suka buɗe musu wuta nan take. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun bayyana wa kafin dillancin labarai na Reuters cewa sojoji 17 ba su mutu ba, amma sun samu mummunan rauni, yanzu haka su ɗin ma ba a san inda suke ba. Sai dai a ranar Alhamis ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ba da rahoton da ke cewa bom ɗin da aka yi amfani da shi wajen harin ƙasar Saudiya, wato ƙasar Saudiya take jagoranta ta sama a kasuwan Yemen, ƙasar Amurka ce ta samar da shi, ta ce aƙalla mutane 100 ne suka mutu a wannan harin na ranar 15 ga watan Maris, ciki ko har da yara 25. Ƙungiyar ta ce wannan harin shi ne mafi muni irinsa da aka taɓa kawowa a duk tsawon shekarun da ta gabata.
Labarin duniyar ki na aka saurara. A jamhuriyar Niger yau ne ake cika shekaru 17 da wasu sojoji suka bindige shugaban kasar na lokacin Janar Ibrahim Ba'ara mai nasara har lahira, biyo baya rikicin siyasa da kasar ta Niger ta fada a wancan lokaci. Dukkan gwamnatocin da suka gabata a kasar sun sha alwashin gudanar da bincike domin gano masu hannu a wannan kisa, to amma har yanzu shiru ake ji, abinda ya sa har iyalansa suka shigar da kara a gaban kotun ECOWAS. Albarkacin zagayowar kisan tsohon shugaban kasar ta Niger, wakilin Muslim Mummuni Barma ya tattaro ra'ayoyin wasu mazauna birnin Yamai.
Sunana Malam Ibrahim. A ra'ayina ni dan kasa, ni so nake gaskiya a ƙara duba aitan enquete na a gani suwa da suwayen suka yi wannan assassination na Ibrahim Ba'ara mai nasara. Dan mi nace haka nan? Dan mun ga da mu ƙasa ce ta demokrasi, bai kamata a ce a zuwa kashe shugaban ƙasa ba haka nan. Kuma wanda suka kashe shi an san da suna nan. Mun ga dai ɗan shugabanni wanda suka zo Niger kullum sai su ce da yi bincike bisa wanga asasina har yanzu shiru. Fami Bare su sun san me yasa suke tambaya da a yi bincike bisa harkar asasina an Bare. Dan in sun ce a yi bincike dan sun san da akwai wanda shugabanni hararar hula da na kuma soja wanda su mun san an san da suna cikin wanga harkar asasina Bare. Kenan in Fahim Bari ta ce ita tana son haske biskan waga asasina sai da ku kuma kun zo kun ce a ba su dommage intérêt yanzu Fahim Bari abun na ga hannunsu
sunana Ramatu ni dai a gani na waga shari'a da kawai a bar mu Allah tunda dai yau shekara 17 da yin wannan abun ba ai shari'a ba to a yaushe za a yi shari'a kasar ta mu Niger ga ta ga da ta zama shari'a yau mutum sai lahi an san da shi ana ganin shi kuma a bar shi to bale wanga a ce an thank you shugaban kasa mai iko amma irin wanga kashi bai kamata ba shari'a ga a shekara 20 ma ni dai ga gani na ba za a yi ta ba jayya ce kawai za a yi ta yi kun ga ƴan uwan shirin su ransu yana baci suna zaton za a yi shari'a kun ba yi za a yi ba kiran kawai ga rasuwar mu Allah cha Allah ya yi shari'a
sunan malami Kimba Usmana sai dai muke Allah shi ka shugaban kasa General Bari mai nasara kuma ya sa kunciya hutawa ne amma zancen bincike ni a naura ya yi a bar waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki ko mu ce kazama aikin nan da Allah tunda mun gane mu talakawan Niger da iyalin General Bari mun gane da ƴan siyasa duka Niger kap ban ce wani ko wani ce ba ba su son a kawo zancen binciken nan tunda in ka lura tun zamanin Tanja ya yi shekara 5 da 10 ana ta nema a yi wannan binciken an kasa yin shi yanzu ga shi waɗanda da an san su da cikin adawa suke yanzu su ke rike da mulki su ma sun yi shekara 5 har yau ba su son a kawo zancen bincike
a gaida salamun muni barma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya umarci ministocinsa da su bi kundin kasafin kudin da majalisa ta gabatar daya bayan daya domin tabbatar da cewa babu wani abin da aka cusa na sarrai ciki wakilin Umar Faruk Musa ya tambaye farfesa Nazifi Darma na Jami'ar Abuja ko yana ganin hakan ba zai kawo jinkiri bane kawai wajen fara cin more wannan kasafi ga talaka
to gaskiya wannan shawara da shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka cewa kowane minista a bashi wato kofi na kasafin kuɗi wanda ya shafi ma'aikatarsa ya je ya zauna ya duba a tsanaki ya tabbatar cewa ba a yi arin gizo ko an yi wani abu na cuta ba gaskiya kowane jinkiri za a yi na sati ɗaya ko biyu a tabbatar cewa abin da aka kai da kuma abin da aka niyya za a aiwatar ya yi daidai gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda mun sha faɗa cewa mafi yawancin rashin gaskiya da almandahana da ake a ƙasar nan ta hanyar kasafin kuɗi ne to idan ya zama cewa an ɗauki wannan mataki to kaga an yi maganin dukkan wani mai tunanin ya sa abubuwa a cikin budget don daga baya a koma a je a sata wannan ya yi daidai ko muna amfani da wannan dama mu ƙara ba wa 'yan Najeriya haƙuri cewa lalle wannan canji da aka yi in dai har ana so a yi wa jama'a aiki kuma a yi maganin sata to gaskiya waɗannan matakai da aka ɗauka sun yi daidai sai dai mu ƙara haƙuri kafin mu gani a ƙasa.
To amma akwai masu ganin cewa majalisar ƙasar nan ta san abin da take yi ita ke wakiltar jama'a kuma jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari fito ciki tana da wakilci mai karfi a cikin majalisar nan don haka ashe idan aka fito da wannan kundi na kasafin kuɗi baka ganin ita kanta majalisar ta yi aikin ta da ya kamata ba sai an ƙara wani dogon bincike wanda zai iya kawo kamar jinkiri ko ɓata lokaci wurin fara aiki wa talakan Najeriya ba
eh to ai ka san an Hausa suna cewa an jima ana ruwa kasa na shanyewa magana ta gaskiya shine waɗansu abubuwan na rashin gaskiya da ake sa a cikin kasafin kuɗi gaskiya da haɗin bakin waɗansu gurɓatattun 'yan majalisa saboda haka wannan bincike da za a yi a tabbatar cewa ainihi tsarin da aka yi na kashe kuɗaɗen ya yi daidai wannan ba illa ba ne na biyu 'yan majalisa su suka fi kusanci da jama'a kuma suna da buƙatunsu kuma suna da san ransu waɗansunsu to kaga idan ya zama cewa an shigar da san rai an canja waɗansu alƙaluma ko tsare-tsare da aka yi wanda zai iya biya wa 'yan majalisa da mutanen constituency ɗinsu buƙata amma kuma zai iya illa ga ƙasa gaba ɗaya to kaga dole sai an jabirki an yi wannan gyaran a samu mafita
Profesa Nazifi Darma kenan wani kwararre akan tsare-tsare ko sha'ani na tattalin arziki na Jami'ar Abuja a tattauna da nayi da shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala taron gaggawa da majalisar ministocinsa kuma ya bada umarnin cewa ƙara nazari akan kasafin kuɗi kafin ya rataba hannu a kai. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Maka zaga mun zage kanmu amma ku gyara ku manyanmu ya zama kuma ku kishinmu ya zama kuma ku so kasarmu Najeriya mun gode Najeriya mun so juna mun so kasarmu ta gode Najeriya babbar kasa.
To a gaida Umar, jiya Kamaru hukumomi sun damke wasu 'yan adawa da suka fara gudanar da wata sabuwar tada kayar baya wadda za su riƙe yi kowace ran Juma'a ga Muhammadu Danda.
Tun makon da ya gabata ne 'yan hamayyan suka lashe takobin cewa a duk Juma'a za su yi zanga-zanga ta lumana sanye da baƙaƙen kaya ranar da suka lakarama suna Vendredi Noir ko kuma Black Friday. A anguwan Akasiya a birnin Yaounde, 'yan hamayyan kusan su goma da suka hada da Kawala, shugaban jam'iyyar Cameroon People Party, da Alain Foge, da Okala Ebode, da Muyol, da Ernest Yene, da Baloba Grass na jam'iyyar MRC, da wasunsu aka kama su gaba ɗayansu a yayin da suke shirin raba takardun Vendredi Noir. Bayan kama su an garzaya da su baki ɗaya barikin soja inda aka ajiye su, inda kuma za su zauna har tsawon awowi 48 saboda wannan laifin. Ana zargin su ne da kiran jama'a don a yi tashin hankali. Su 'yan hamayyan sun bijiri ne a fadarsu saboda rashin ruwan sha da yankewar wutar lantarki akai-akai da cin hanci a cikin asibitoci, sannan da kin amincewa da kiran da mabiya jam'iyyar da ke cin mulki suke ta yi mafulbiya bai sake tsayawa takara. A yanzu dai hukumomi sun hana dukkan zanga-zanga a headquarter ƙasar Kamaru, wato birnin Yaounde. Muhammadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Gaida Muhammadu Danda, kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu game da shahararren mawaƙin nan da ya rasu kwanan baya, wato Alhaji Sani ɗan Indo. Masu tambaya sun haɗa da Shu'aibu Idris Kofar Fada, Ishaq Abdullahi ɗan Rima Bena, da Usaini ɗan Wata Karasuwa, da Malama Safara'u Zamani Almajirawa, da dai sauran masu sauraron mu. To amma da yake har yanzu maganar jamhuriyar Nijar ake, za mu ji kashi na farko na amsar tambaya kan tarihin 'yancin Nijar. Masu tambayan ku su ne Baffa Haruna Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga. Don jin amsar wannan tambayar, babban wakilinmu a Nyamai Yusuf Abdullahi ya tuntuɓi shugaban jami'ar Tawa Profesa Ado Muhammad, wanda ya ce,
shi 'yancin kai da aka samu Turawan mallaka ba su so su bada shi ba, abu ne wanda zamani ya kawo. Ya kamata a bayyana abubuwa wanda suka kawo 'yancin kai. Bayan yakin duniya na ɗaya da na biyu, sai wasu abubuwa suka faru. Ita ma Faransa sai ta faɗa cikin mulkin mallaka na Jamusawa, sai ta roƙi ƙasashen da suke mallaka su taimaka mata. Da suka kai wurin taimaka mata, sai baƙaƙen mutum suka ga ashe suna iya kashe nasara wanda suka ta cikin soji. Ashe nasara na iya jin ciwo, ashe nasara na iya jin yunwa, ashe nasara yana son 'yancin kai. Sai suka ce, a in 'yancin kai na da daɗi, mu soji na baƙin kai da na kasashen da kuka mallaka mun kama mu kun kwace yancin kai mu ma muna bai yancin kai sai aka samu dalibai wanda suka je suka yi karatu suka gane yancin kai yana da daɗi wanda suke daga kasashen da aka mallaka suka ce a ai kun ce kowanne mutum duk daya ne yau mu ma ku ba mu yancin kai sai aka samu wasu kasashen duniya kamar su Amurka wanda suka kwace yancin kansu daga Ingila su ba su da kasashe wanda suke mulkin mallaka suka ce a ba kuwa mulkin mallaka sai aka yi majalisar ɗinkin duniya wadda ainihin kuranta mutane su samu yancin kanka a yi zama lahiya ka gani turawa mallaka su haranshi su Ingila su menene abu zamani ya zo ya dame su nan kuma in ka komo daga ƙasar Niger akwai ƙungiyoyin kwadago da na ƴan lakwal da nasarakunan gargajiya da tsohon soji wanda sun ta da ya kama sai an ba su yancin kansu sa'ad da sun gane to kungiyar kwakwa sun yi aiki wani ɗaya ma daga cikinsu kamar an ka ɗauki Jibba Bukari ya yi gwagwarmaya sosai ya ci sai an ba da yancin kai ka ce yanki kungiyoyi na siyasa biyu wanda suka yi haɗi a yi a sami yancin kai su ne tsawaba da yarda gwagwarmayar ta neman yancin kai ruwa biyu ke gare ta a Niger akwai 'yan tsawaba da shugabcin Jibba Bukari wanda suka ce yancin kai take yanke yanzu 'yan samki kenan ba da wuri shari'an da gauga a ba mu yancin kai akwai 'yan yarda daga bakin shekara ta 1957 suka ce a yancin kanna a bi da hankali a ta tare da faranshi sannu-sannu a aka kawa al'ummar faranshi da afirka da aka yi zaben raba gardama na 1958 wannan yarda a ita ce wannan ita ta ce a yi tahiyar samti abu a hankali a ta yi tare da faranshi amma su tsawaba suka ce sai take yake amma a ƙarshe faranshi ba ta yarda da tsawaba ba sai da ta yi abinda za ta yi aka ware tsawaba ta goya ma yarda a baya a yarda a ta kai Niger yarda a ita ta kai Niger ga samun yancin kai ranar 3 ga watan 8 na shekara ta 1966 goyon girkice da mujiya abinda faranshi ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka jirwayen bai yi ba sai da ƙarƙashin mulkin Jawhar Hamani ne aka samu
kenan anan ana iya cewa RDA ita ce ta yi fafutukar samun wannan yancin kai
ba ita kadai ba ba ita ita ce ta yi na haɗa maka na ce da 'yan ƙungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohon soji da sarakunan gargajiya mutane suka matsa ƙaimi ita mutane suka mai ƙaimi tsiya sai an samu mulkin kai ba yarda a ita kadai ba an aka ce yarda a ita kadai an yi kuskure hatta tsawaba ma suka matsa ƙaimi ina da Amurka da majalisar ɗinkin duniya yancin kan ya zama dole ne ko da yake jirwaye ne mai mawanka
sai kuma kashi na biyu na amsar tambaya kan tarihin marigayi mawaki Sani Ɗan Indo. Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku daga bakin wani tsohon edita a sashen Hausa na muryar Amurka kuma wanda ya shaƙu sosai da marigayi Sani Ɗan Indo kuma yake son waƙarsa wato Malam Shehu Yusuf Kura.
Ban gaya masa zan tambaye shi ba, ban gaya masa ga shirin da nake ba, nace za ka iya wa muryar Amurka waka? Ice kwarai kuwa, nan take kuma ya yi ta kuma ta yi daɗi, alhamdulillah. To irin wannan ne ya sa ni nake ƙaunarsa, kuma yana da waƙoƙi. Yanzu haka ina da kaset ɗinsa na waƙoƙinsa sama da guda 100. Akwai waƙarsa ta farko da na saya yau shekarar ta 33 a gurina, tana nan. Saboda haka Sani Ɗan Indo yana da basira, kuma ni ina son mutane ba su basira, irinsu Alima Kaho, irinsu Sani Sabulu, irinsu Musa Ɗanba'u, irinsu Shehu Ajilo, ga su nan makaɗanmu ne waɗanda Allah ya ba su basira, amma yanzu kamar ba a yayinsu.
Wataƙila daga cikin waƙoƙin da kake da su na shi marigayi Sani Ɗan Indo, akwai sassan da suka fi burge ka ko suke sa ka kai tunani mai zurfi, ko za ka dan gaya mana waɗanne abubuwa ya faɗa da suke dan sa ka yi tunani mai zurfi?
To kaga wannan waka dai ta babba biji babba, kamar ne nake gaya maka, ya saka komai a ciki, ya saka addini, ya saka nishadi, ya saka wasa, ya ma saka abin da za a iya cewa da shi kamar bai kamata ya saka ba, kamar saboda makaɗi ne, amma dai ya saka komai. Gashi kuma matashi, saboda haka wannan waka ta babba biji babba in suna yi da shi da garba tana burge ni sosai, saboda akwai hikima da basira a ciki. Kamar yadda yake cewa wata rana muke waka, wata rana ban magana, to ka gane nufi na, saboda wannan ya nuna cewa duniya yau kai ne gobe ba kai bane, gashi kuma ta tabbata a kansa. Akwai wakar da Iwa Babu Mu'azu wanda yake cewa waɗansu su suka ɓata ruwa, waɗansu kuma mu muka zo muka kama kifin, kuma Baba Zubairu mutum ne mai arziki mai dukiya, yayi waɗannan dokyau tuttuka da yawa, to yayi masa waƙoƙi sama da guda 30, duka waƙoƙin Baba Zubairu bayar babu na zubarwa, yayi waƙar bara. Ka dubi hikima, yace kai waƙar bara, kai a ce ku ba mu dan annabi. Ka gane waƙar bara ce da almajirai suke dauka su yi akan titi, shi kuma ya dauka ya mai da ita waƙa. Yayi waƙa wadda ta nuna tsananin darajar Najeriya, wanda ake cewa International African Award, wanda a lokacin marigayi Sani Abacha ya yi ta. Yayi waƙoƙi na haɗin kan Najeriya da yawa, yayi waƙoƙi na samari su yi aiki, ya yi waƙoƙi wa mata. Akwai wata waƙa da Iwa wata mace wadda take ita mai ba da magungunan gargajiya ce, za ka ɗauka to me za ka yi wa mai ba da magungunan gargajiya waƙa, amma ya mata waƙa, yi wa sarkin tasha waƙa, domin wannan waƙa da yake yi ta ɗan Indo ɗin nan da ake cewa ɗan Indo mutumin gaskiya, ba kansa Iwa waƙar ba, wani yi wa waƙar, amma waƙar ta zama tasa, amma ta wani mutum ce wani sarkin tasha. To irin waɗannan waƙoƙi in kana jinsu za ka ga ba shiryawa ya yi ba, nan take zan ce da shi yi waƙa kaza, kuma ya yi. Yi wa Voice of America waƙa ya yi, yi wa Najeriya waƙa ya yi, yi wa Giwa waƙa ya yi, kamar Inna Shata ya yi, wannan yana da basira sosai, shi yake burge ni. Kuma ni a gani na waƙoƙi kamar ɓangare ne na al'adun jama'a, maimakon ka ji waƙar Nasara ko ka ji waƙar India wanda baka san abin da suke faɗa ba, baka gane al'adunsu ba, in kana jin waƙar Hausawa, Tsantsa, su Shata, su Narambaɗa, su Ɗankwairo, su Maidaji, Sabon Birni, su Zusu da ɗan uwansa da sauransu, za ka ji irin wani abu ne a jikinka, domin tana raye harshenka, tana raye al'adarka.
Yawa Malam Shehu, in ka kwatanta mawaƙan Hausa da mawaƙan nan ƙasar da sai an zauna an samu shugaban wane ne ya gyara kaza, an zauna an rubuta an gyaggyara musu an yi waye-waye, shin kana ganin mawaƙan Hausa suna cin ribar wahalarsu irin hikimar da Allah yake ba su in aka kwatanta da nan ƙasar?
Ina
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin ƴancin jamhuriyar Nijar da kuma tarihin marigayi Sani ɗan Indo. Yanzu a madadin Profesa Ado Muhammad na Jami'ar Tawa da Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida Ibrahimu, masu sauraro ga takardun labarai nan.
Ministan harkokin wajen ƙasar Tanzania Augustin Mahiga ya ce an buɗe sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da na Rwanda bayan shugaban Tanzania John Magufuli ya ziyarci bikin tuna kisan ƙare dangi da aka yi wa ƙasar Rwanda a shekarar 1994. Haka shi ma shugaba Paul Kagame yana sabon farko na shugabannin Afirka da suka yi wa shugaba Magufuli murnar lashe zaben da hukumar zaben ƙasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya nasara. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana ƙasar Afghanistan a wata ziyarar bazata wadda ke nuna alamar cewa Amurka na goyon bayan ƙasar na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Kerry ya isa ƙasar ta Afghanistan ne kwana ɗaya bayan ya bar Baghdad.
A gaida Ladan, masu sauraro da takardun labarun da muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai can da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya idan Allah kai, mu za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin nan muna son sanar da wani malami mai sauraronmu mai suna Alhaji Muhammad Abdullahi da ke Kaduna wanda ya rubuto mana takarda ga filin ciki da gaskiya, to amma bai saka lambar wayarsa ba, da ya sake tuntuɓar mu ko kuma ya duba saƙon da muka tura masa ta akwatinsa na email. Yanzu a madadin saura abokan aiki musamman Ladan Ibrahim Ayawa, wanda muka gabatar da shirin nan tare tare da Caleb Geta ci wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu Ibrahim Alfahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.